إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 29 ga watan Rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Rajab 13 ga watan March shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 7 cikin jerin girkasusuwan karatun littafin usulus sunna walafar al imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani rahmatullahi alaihi الإمام أحمد وندعك ولك بدا إمام أهل السنة والجماعة يا رسول شكرا تقريب يدى 40 دا يابان هجر منزل الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لتافن شناء أصول السنة تقي تكشم بياني نيغ مدى قندر أكيدا تأهل السنة والجماعة أبسا تفرك النبي صلى الله عليه وسلم دا صحبانسا الله بنجي يكارا مسيدا زامو تاشي كيف إيه أقاب الدمالي كيشي واه والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ما لن يتشي والسمع والطاعة نارك أكيد أهل السنة والجماعة أكوين جيد كما بيئيا الجمع غنر شنقبا kuma ay masa biyayya lil a'immati ga shuwagabanni wa amirul mu'minina da khalifan musulmai albarri wal fajir sawa'un mutumin kirki ne ko marar kirki wato koda mutumin kirki ne ko wanda yake fajiri mai saban Allah wa man waliyal khilafata wanda di ya amshi ragama khalifancin musulmai wajtama'an nasu alayhi al'amarin mutane ya hadu akan yadda da shi a matsayin shugaba waradu bihi musulmai suka yadda da shugabancinsa wa man aliyahum da wanda ya musu karfa-karfa da karfin takobi da juyin mulki da yaki ya kai ga shugabanci bi saifi da takobi hatta sara khalifatan haywa ya wayi gari ya zama shine khalifa wa summiya amiran mu'minina aka wayi gari ana kiran shi da sarkin mu'minai duk wannan guda biyun za a yi musu da'a za a ji za a yi musu da'a malin ya ce wal ghazwu madin مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك هكذا واتو زوا جهادي كرقشين شو غبانشم إرم وأن ننسرا كنا نمسلمي سواء متانا كركي نيكونا بنزا وأن نشما أبني ديتش غبادة قدانا هزوا تاشم القيامة وكسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يتعانى عليهم ولا ينازعهم yace haka nan kuma raban ganima da arzikin ƙasa da tsayar da hukunce-hukuncen Allah a bayan ƙasa wannan shi ma abu ne da zai ci gaba da tabbata ƙarƙashin shugabancin shugabannin musulmai bai halasta ga wani ya soke su ko ya jayayya da su akan waɗannan ayyuka wadaf'us sadaqati ilayhim ja'izatun nafizatun man dafa'aha ilayhim ajza'at anhu barran kana aw fajiran hakanan bayar da zakka ga wanda yake da duke da zai da zakka zai yi zakka to abin da zai yi shine ya mika wannan zakka zuwa ga shugabannin musulmai idan yi haka wannan zakka ja'izatun nafizatun tayi kuma ta tabbata man dafa'aha ilayhi wanda duk ya bayar zuwa gare su ajza'at anhu wannan ta wadatar mishi ya sauke nauyin da ke kan shi barran kana aw fajiran sawan wannan shugaba mutumin kirki ne ko mutumin banza wa salatul juma'ati khalfahu hakanan yin sallah a bayan shugaba wa khalfa man wallahu da bayan wanda shugaba ya nada shi imamin juma'a ja'izatun shi ma tabbataccen abu ne baqiyatun ta tabbata tammatun cikakkiyar sallar juma'a raka'ataini kamar yadda aka santa raka'a man a'adaha wanda ya sallar juma'a a bayan wani shugaba mutumin banza ko wani limami wanda shugaba ya nada wanda ake zargin shugaban ko shi limamin da rashin kirki sai ya koma gida yaje ya sake yin sallah azhar fa huwa mubtadi'un to wannan dan bid'a tarikul lil athari wannan yayi watsi da abinda aka samu daga magabata mukhalifun lis sunnati ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa lahu min fadlil juma'ati shay'un, wannan bai da wata falala, bai samu duk abin da ake samu na juma'a, ba zai samu komai ba. Idza lam yara salata khalfal a'imma, yayin da yaga bai halasta ayi sallah a bayan limaman nan ba, man kan ko wadanne irin limamai ne, barrihim wa fajiri, mutumin kirkin cikin su da mara kirkin cikin su. Fa sunnatu, abin da yake aqida ahlus sunna wal jamaa, bi an yusalli ma'ahum, ya salla tare da su raka'ataini, raka'a biyu, wa yadinu bi annaha tamma, kuma ya kudirta cewa wannan sallar juma'a cikakkiya ce, karbabbiya ce. La yakun fi sadrika min dhalika shakk, kar ka yadda a matsayinka na musulmi ka dinga shakkar sallar juma'a da kai a bayan wani limami cewa bata yi ba, saboda yana da wata matsala ta aqida ko wani abu makamancin haka. Malam ya ci gaba da cewa wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina wa qad kana an-nasu istama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafati bi ayyi wajhin kana bir ridha aw bil ghalaba faqad shakka hadha al kharij asal muslimina, wanda duk ya fito na fito da wani shugaba daga cikin shugabannin musulmai. Wa qad kana an-nasu istama'u alayhi, bayan al'umma sun hada akan shugabancin wannan shugaban. Wa aqarru lahu bil khilafa, sun tabbatar da halifancinsa. Bi ayyi wajihin kana, ta kowace fuska ne wannan shugaban ya samu shugabanci. Bin riba, shin da yaddarsu ne? Au bil ghalaba, ko kuma an musu karfa karfa. Faqad shakka hadhal kharij asal muslimina, to wannan da ya fito na fito da shugaban nan, to ya tsaga sandan musulmai, ya raba kan musulmai ne. Wa khalafa al athara ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya saba wa hadisai da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa in mata al kharij alayhi mata mitatan jahiliyatan, idan wannan dan tawaye ya mutu a cikin harkar tawaye ga shugaba wanda musulmai suka yadda da shi, to ya mutu irin mutuwar maguzanci. Wala yahillu qitalu sultani wala al khuruj alayhi li ahadin min an nas, faman fa'ala dhalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq, baya halasta ga wani yayi yaki ya yaki shugaban musulmai ko ya fito na fito da shi, wannan baya halasta ga kowane mutum cikin mutane. Fa man fa'ala zalika, wanda duk ya fito na fito da wani shugaba cikin musulmai, fa huwa mubtadi'un, to dan bid'a ne. Ala ghairi sunnati wat tariq, baya kan sunna, baya kan aqida ta ahlus sunna, baya kan tafarki madaidaici. Wannan gabobi ga baki ɗayansu da muka karanta su, wato malam yana magana ne akan ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a game da mu'amala da shuwagabanni, da kuma mai da martani ga ƙungiyoyi da aqidu waɗanda suka sanu wajen fada da fito na fito da kyamatar da musulmai game da shuwagabanninsu. Akan gaba cikin wannan ƙungiyoyin akwai al-khawarija, wanda suke halastawa kansu yin fito na fito da shuwagabanni da baki da takobi da yaki da duk abin da za su iya. A cikin su ila yau akwai mu'tazila, wanda suke da ka'ida cikin ka'idojinsu na rukunnan aqidarsu da suke kira da suna al-amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, suna fakewa da wannan ka'ida su dosa cin zarafi da cin mutuncin shuwagabanni da ambatansu da abin da zai wulakanta shuwagabannin ya zubar da mutuncinsu. Wannan gaba a shi zaka ga malaman musulunci ba sa sassauci wajen ambatanta. Kusan dukkanin littafin aqidar musulunci idan ka karanta zaka samu ambaton wannan gaba da jan kunne da yin magana akan cewa lalle bai halasta musulmi ya ainihin wato yi fito na fito da shugabanni ba. Da haka abinda malam yake cewa a takeice shine sauraron shugabanni da yi musu da'a, sauraron waɗannan shugabanni mutanen kirki ne ko mutanen banza, wannan wajibi ne daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa. Kuma waɗannan shugabanni ko ta yaya suka samu shugabanci, sauraron su samu shugabanci ne ta irin hanyar da musulunci ya tsara, ta hanyar wilayatul ahad, wani shugaba kafin ya rasu ya ce wani ne, kamar sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu kafin ya rasu ya ce sayyidina Umar ne, ko wani shugaba ya nuna alamun cewa wani nake so ya gaje ni a bayana, kamar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nuna alamu wanda suka nuna cewa sayyidina Abubakar ne bayan shi, ko musulmai sahabbai suka fahimci wannan, ko kuma musulmai su hadu su baiwa ahlul halli wal aqdi dama cewa ku zaba mana shugabanni, kamar yadda aka yi a zamanin zaben sayyidina Uthman dan Affan, shugaba na wannan lokaci shine sayyidina Umar ya nada wasu mutane wadannan committee ya ce to ku zaba wa musulmi shugaba ko duk wata hanya wadda ba wannan ba wadda mutun ya kai ga shugabanci ta hanyarta sababin hanyar dan lafiyayya ce ko ba lafiyayya ba ma'ana ko ya dauki takobi ya ta kashe mutane haifi karfinsu kamar yadda Banu al-Abbas suka yi ma Banu Umayya tun wajen shekara ta 127 har zuwa shekara ta 132 shekara biyar suka yi suna kisa sai da suka galabaici Banu Umayya a wannan yaƙi da ake cewa hurubul musawwida wanda duk yana cikin tafan tarihi kamar yadda aka sani sai da karfin tsiya suka kashe halifa na ƙarshe suka daura kansu aka daura As-Saffah bayan ya mutu aka daura Abu Ja'far al-Mansur ya bi ci gaba da kashe-kashe har sai ya tabbatar da daular ta zauna da karfinta to kaga wannan ya ansani bil ghalaba da yin karfa ko kuma da wata murawaga da wasu dabaru wanda za su kai wa dabaru na siyasa ko na makircin hamayya irin yadda su Muawiya suka yi radiyallahu anhu har suka kai ga wannan shugabanci ko sulhu irin yadda ya faru ne har ila yau a zamanin Muawiya tsakanin shi da Al-Hasan dan Ali dan Abu Talib to haka kuma koda ta wata hanya ce kirkirarriya wanda musulunci bai da ita ba kwata-kwata kamar hanyar demokradiyya jefa ƙura'a kamar hanyar juyin mulki irin na soja kamar hanyar mulkin gargajiya irin na gaji in gada duk hanyar da mutum ya kai ga shugabanci indai al'umma sun yarda da cewa shi shugaba ne to wajibi ne akan dukkanin musulmai su mishi da'a a cikin biyayyar Allah a cikin abin da yake ba haramun ba saban Allah ba wannan shine abin da ainihin wato hadisai suke nunawa hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sun kai matsayin mutawatirai akalla sama da hadisi guda 100 sahihai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni da abubuwan da suke da alaka da wannan daga ciki kaman hadisin Ubadah dan Samit radiyallahu anhu wanda yake cikin Bukhari da Muslim da yake cewa mun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a al-sam'i wa ta'ati fil yusri wal usri mun yi wa Annabi biyayya akan cewa za mu ji za mu yi biyayya ga shugabanni muna so ko ba masu muna cikin wadata ko cikin wahala wal manshati wal makrahi da abinda muke jin nishadi da abinda muke jin karhanci wa allanu nazi'a al'amra ahlahu ba za mu yi jayayya da masu shugabanci ba wa in bagaw alai koda sun yi mana ta'addanci wa an naqula bil haqqi haythu ma kana kuma za mu faɗi gaskiya a ko ina la nakhafu fi dhalika lawmata la'im wannan yana cikin sahih al-bukhari da muslim hakanan hadisai ire-iren waɗannan da za mu ishara zuwa gare su to daga cikin abubuwan da anan yake yin mamartani zuwa ga yan shi'a musamman shine gaba ta gaba da yace shugabanci shine ke da alhakin wato shugabanni suke da alhakin ainihin wato gudanar da jihadi su yan shi'a suna cewa a'a babu jihadi sai mahdi ya dawo haka cewa za a baiwa shugabanni su za a ba zakka su za a baiwa sadaka ta wajibi ta zakka kenan su kuma su raba haka nan akwai yan bid'a waɗanda suke ganin ba a sallah a bayan shugaba sai in masumi ne wannan ma magana ce ta yan shi'a da masu goyon bayan su da haka za ka ji biya ambaci waɗannan gaɓoɓi a cikin ainihin wato waɗannan maganganu da yake hakanan daga cikin hadisan har ila yau akwai hadisin Ummul Husayn wanda ke cikin Sahih Muslim da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usikum bis-sam'i wat-ta'a ya'ni liwulatil umuri Annabi ya ce ina jan kunnanku akan ji da biyayya ga shugabanni wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyyun koda bawa ne wanda yake bakin fata ya zama shugabanku mujaddi al-atrafi wanda yake da hannaye ko kafafu sararru ko hanci sararre yace Annabi yace ka anna ra'asahu zubayba wanda zai zama gashin shi ciburi kaman taron kudan zuma kaman wannan taro na kudan zuma ko rana rina haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi wanda riwaya ce ta Imam al-Muslim Imam Muslim rahimahullah to haka nan kuma sai ya ci gaba da bayani akan haramci na fito da shugabanni yace wanda duk ya fito na fito da shugabannin musulmai wannan shugaban sawa'un shugaba ne wanda aka zaɓe shi da ɗibatin nafsi ana san shi aka naɗa shi ko shugaba ne wanda ya yi mutane ƙarfa yayi tuwatuwa ko yayi sanin zuciya ko yayi ainihin wato jiwin mulki da karfin tuwo da karfin soja ya kwace mulki har mutane suka sallama mishi suka mai Allah ya isa suka hakura to da kowace irin hanya ya zama shugaba to wajibi ne a mai da wanda da ya fito na fito da shi to ya raba kan al'umma musulmai annabi ya ce kuma duk wanda ya mutu a wannan yanayin to ya mutu mutuwa irin ta maguzanci malamai suka ce ma'anar mutuwa ta maguzanci shine mutuwar da ko a maka jana'iza ma ko ba a ma jana'iza ba duk ɗaya don maguzawa ba sa jana'iza ba sa mamata addu'a sai dai su musu kafirci da maguzanci da barna wa zai samu irin sharafin da musulmi yake samu na a killata gawar shi a alkinta ta a mai wanka a sa mai turare a kai shi kabari a mutunci a mai addu'a ai wajuna ta'aziya kaga wannan yace mutuwar musulmi kenan amma mutuwar ba ma guje ba sai a je wata kila a aje a mutuwari sai yayi baki kirin yayi watanni a zo ai kida ai rawa a shagiya to wanda duk ya mutu a cikin tawaye wa shugaban musulmai to irin mutuwar da yake na irin mutuwar maguzawai Allah ya tsare mu dan haka baya halasta ga wani musulmi yayi fito na fito da shugaba to fito na fito iri biyu ne akwai fito na fito da shugaba ta hanyar magana da baka da tunzura waɗanda za su fito da makami ko kuma fito na fito ta hanyar daukan makami din malamai suna cewa daukan makami akan shugabanni yana farawa ne daga sakin magana akan su babu wani wanda ya dauki makami akan shugabanni sai da ya gabatar zuwa ga haka sai da ya gabatar da sakin baki akan su sannan ya kai ga daukan makami dan ya ainihin wato yaƙe su to ina so dan ƙara mana wasu ƴan ta'alikat kaɗan game da wannan ƙabiya domin ta daga cikin ƙabaya wanda suke suna da controversy a yadda mutane suke fahimta su kafin je ga wannan ina so in ce mana ta yiwu abinda ya sa galibi mutane a wannan zaman nan suke da ƙaiƙayi game da wannan aƙida za ka ga ahlus sunna sama da ƙasa waɗannan hadisan mutane sun san su amma akwai wasu shubuhohi da wasu yanayi da mutane suka samu kansu a rayuwa da yake sa su gaza gasgata waɗannan wannan ya daga cikin fitinar da muka samu kanmu a cikin mu musulmi mu ahlus sunna na farko tasirin wasu tunane-tunane da suka yaɗu a cikinmu tunani irin nasu Hassan al-Banna irin nasu Abul A'la al-Maududi irin nasu Sa'id al-Qutb waɗanda ana ganin su a matsayin wasu gwaraza a wannan zamanin game da taimakon addini amma kuma tunaninsu kullum irin na tunani ne irin na rebels na ƴan tawaye na ƴan fito na fito wannan ya taimaka wasu ƙungiyoyi na addinin musulunci da suka ba da platform suka ba da dama ana ire-iren waɗannan abubuwa da sunansu ƙungiyoyi ne na musulmai na ahlus sunna ko na ɗalibai ko na malamai ko na ustazai da suka ba da dama masu wa'azi a cikinsu suna yin wannan sannan zalunci da yayi yawa game da shugabanni an samu shugabanni a ƙasashen musulmai wanda suka ƙware game da zalunci har ya zama duk wanda zai zo ya magana akasinsu to zai samu goyen baya na talakawa da al'umma domin zai zama yana magana ne yanzu da muryar talakawa to da ka duk abin da yake faɗa sai a ga cewa gaskiya ne sannan da wani tunani cewa duk malami in yana son ya zama mai gaskiya to sai ya zama dan adawa dan rigima da shugabanni wannan tunanin ya baza cikin mutane to jama'a duka wannan tunanin gaba ɗayan su kuskure ne a manhajin ahlus sunna wal jama'a kuskure ya kamata mu yi itirafi da cewa kuskure ne koda muna yi koda waye yake saboda hadisan nan dai da muke cewa su muke bi to sama da guda ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa kar a ci kar a zagi shugabanni kar a ci mutuncinsu kar a ci zarafinsu in za a musu nasiha a yi musu a koye in sun yi kuskure a ba su uzuri a yi musu addu'a Allah ya shirye su ka a zuga talakawa su yaƙe su a yi haƙuri da zaluncinsu a nemi haƙƙi a wurin Allah a ƙyale su da haƙƙin da suka ɗibo wa kansu duk hadisan abin da suke faɗa ke to amma idan abin ya faru duk sai mu manta da wannan hadisan wasu shubuhohi da wasu maganganu sai su taso a cikin tunaninmu dole ne jama'a mu faɗa wa kanmu gaskiya mu musulmai mu ahlus sunna mu masu manhajin salafiya wannan shine manhajin salafiya manhajin salafiya bai ginu akan tawaye da fito na fito da shugabanni ba dole ne jama'a mu gyara wannan kuskure dole ne dan kamar yadda muka yi da hadisai akan cewa Allah yana sama muka yi da hadisai akan cewa Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana da dariya Allah yana fushi Allah yana kauna muka yi da duk waɗannan hadisan
da hadisan batu akan abin nan wato azabar kabari da ceto da sauran hadisai waɗanda suke magana akan gaibiyat duk muka yadda da su to wajibi ne su waɗannan mai yadda da su mu jingina magana kowa makamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan shine manhajin mu wannan kenan a matsayin wato muqaddima Allah cikin alqur'ani yana faɗa cewa ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum kaga a matsayin mu na musulmai mu'minai abinda Allah ya ce kenan abu Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu shuwagabanni wannan ayat kadai ya kamata ta ishi duk musulmi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasa a guyuwa ba sai da yayi ta bayani bayani wanda yake mai fadi wanda bai bar wata kalma ba sai da ya ambata ga wani kankanin littafi mai albarka dake hannuna mai suna wujubu ta'ati sultan fi ghairi ma'siyati rahman bi dalili sunnati wal qur'an na babban malami Salih ibn Fawzan al-Fawzan ɗaya daga cikin malamai da ake takama da su a duniyar musulunci wakili ne a hay'atu kibarin ulama ta kasar Makka ta kasar Saudi Arabia shine ya rubuta wannan ƙararramar risala a ciki barin karanto mana wasu hadisai da ya kawo daga cikin ire-iren waɗannan hadisan waɗanda duk mun san su dan mu ƙara jin su daga ciki gashi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin al-Irbad ibn Sariya wanda shahararren hadisi ne al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi sirwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masu Irbad kamar yadda Irbad yake cewa annabi ya mana wa'azin da ya kama da wa'azin mai bankwana sai muka ce ya manzo Allah wannan wa'azi kamar na bankwana kai mana wasiya annabi yace usikum bi taqwallah azza wa jalla wassam wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdul habashi ina muku jan kunne da ku ji tsoron Allah a madaukakin sarki ku yi biyayya ga shugabanni koda bakin fata ne bawa ya shugabance ku annabi ya ce musu fa innahu man yish minkum fasira ikhtilafan kathiran wanda diya rayu zai ga sabani mai yawa fa alaikum bis sunnati ina horon ku da ku bi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajih zuwa ƙarshen hadisi haka nan a cikin riwaya Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kharaja min ta'ati wa farqa al jama'a famata mata mitatan jahiliya wanda duk ya shiga daga cikin al'ummar musulmai ya rabu da jama'ar musulmai ya mutu a cikin wannan irin tafarki to ya mutu mutuwar magudanci wa man qatala ta'ata ra'ayatu umiyyatin yaghdubu li asabiyyatin wanda duk ya je ainihin wato ya shiga karkashin wata tuta ta ainihin kabilanci auya duhu ila asabiyya ko ya kira zuwa ga kabilanci auyan suru asabiyatan fa qutila fa qatlatul jahiliya shi ma ya mutu mutuwar magudanci annabi ya ce wa man kharaja ala ummati yadrubu barraha wa fajiraha wanda da ya fito na fito da al'umma ta ya kishe na kirki da na banza irin yanda ƴan boko haram suke da ƴan kidnapping din nan wala ya tahasha min mu'miniha baya jin tsoro baya kiyayewa ya kyale mu'minai wala ya fi lizi ahadin ahada baya cika alƙawarin da yimma mai alƙawari falaysa minni walastu minhu annabi ya ce ba na bashi ba ni wannan yana cikin sahih muslim haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim ya ce man ata'ani faqad ata'a allaha wa man asani faqad asallaha wa man yuti al-amira faqad ata'ani wa man ya'si al-amira faqad asani annabi ya ce wanda ya bi allah ya bi ni wanda ya bi ni ya bi allah wanda ya bi shugaba ni ya bi wanda ya saba wa shugaba ni ya saba wa a cikin ainihin wata riwaya ta ainihin al-Imam Muslim har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashuqqa asakum wa yufarriqa kalimatakum faqtulu wanda dai wasu ya same ku karkashin shugabancin mutum daya shugaba guda daya yana so ya raba hankalin mutane annabi ya ce to wannan a kashe shi kawai har ila yau Muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hasa takunu hannatu wa hannatu za a ga abubuwa munana da abubuwa munana faman arada an yufarrika hadhihi al-umma wa hiya jami'un fadribuhu bi sayfi ka'inan makan annabi yace duk waɗannan munanan abubuwan da za a gani wanda duk yace a raba kai a raba al'ummar musulmai a zo ai tawaye annabi yace ku kashe shi kowani haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa cikin riwayar muslim alayka bis-sam'i wat-ta'a fi usrika wa yusrika wa man shaqika wa makrika wa akhratin alayka kaji kai biyayya kana so baka so kana ki yace koda kana ganin cewa an cuce ka kana ganin cewa an cuce ka kuma muslim ya kawo wannan hadisi tsayawa a cikin ainihin wato kitabul ibara a wata riwaya daga Anas dan Malik wanda ke cikin littafin as-sunna ta ibnu abi asim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu umara'akum kar ku dinga zagin shugabanninku wala tadshawhu kar ku dinga musu ainihin gishu in sun ba ku mukamai ku dinga ha'intarsu wala tubghiduhu kar ku dinga kin shugaba ku dinga kyamarsa da an ambace shi ga jahaushi annabi ya ce wa taqullah ku tsoron Allah wasbiru ku yi hakuri fa innal amra qaribun al'amarin nan da nan zai wuce ba da jimawa ba abin zai wuce a wata riwaya har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salahatul la tasal anhu mutane ku karka tambaya game da barnar da suke ciki ko makomansu rajulun farqal jamaa wa asa imamahu wa mata asiyan mutumin da ya rabu da al'umma musulmai ya saba wa shugaba ya mutu akan haka wa abdun adika famata da bawan da ya guji shugaban sa ya gudu ya mutu wa imra'atun ghaba anha zawjuha wa qad kafaha mu'natad dunya fatabarrajat min ba'di da mutumin da matar da mijinta ya tafiya ya barta a gida kuma ya biya mata dukkanin bukatunta na rayuwa sai ta dinga fitowa baya nan tana zuwa inda ta ga dama wannan ita ma karka tambaya game da zulubin take kwasau kanta haka nan ainihin wato a cikin riwaya dake cikin sahih muslim har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ummu salama yake ba ta labari sai yakunu min ba'di umara za a yi shugabanni a baya na fata'arifuna wa tunkiruna za ku ga abin da kuke so da wanda ba kwa so faman ankara faqad bari'a wanda yake abin a cikin zuciyarsa ya bayyana kaisa da abin to ya tsira wa man kariha faqad salima wanda ya kyamaci abin shi ma ya tsira walakin maradiya wata ba wanda zai kwashi kwatankwacin zulubin shugabannin shine wanda ya biye musu akan irin wannan barra qalu sai suka ce afala nunabizuhum ya manzo Allah to ba ma fito ba da takubban mu annabi ya ce la kar ku yi haka ma aqamu fikum as-sala matakar dai suna bari ayi sallah ko suna tsaye da sallah duk waɗannan halisan jama'a suna nan burji kamar yadda na ga muku ni na taba lissafa wata tawaga ta hadisi wanda ina nan da su a computer ta na bullita tafan hadisi na tattaro su sai da na samu akalla hadisi guda 104 wanda dukan su suna hade ne akan waɗannan masaloli din to na farko kenan na'am wanne kenan ah daban-daban ne ankara wanda yake inkari yace ba haka bane kariha wanda yake a zuciya amma inkari da ake nufi anan ba irin yadda mutane suke fahimta bane ai muna abin nan tilawa mas'alolin ne ba yadda mutane suke fahimta bari su fito su inkari ba shi ake nufi ba malamai sun faɗi me ake nufi da inkari a shine sanin cewa abin ba daidai bane ba wai ka fito ka dinga yayatawa mutane shugaba ya kuskure kaza kaza da ake kaza ba kuma bane wani abu da naso na manta shine daga cikin abin da suka taimaka wajen yaduwar wannan zahirar shine yaduwar tafarkin demokradiya wanda shi a cikin shi daga cikin rukunin shi akwai inkari akwai protest akwai abin da suke cewa adawa me ake cewa mutane da turanci opposition ko opposition akwai opposition wanda abinda ake nema daga opposition kullun shine su dinga laluban laifuffukan waɗanda suke masu mukami suna fadi to wannan sai ya taimakawa mutane har sai ka ji mutum in zai yi sai ya ce shi yanzu yana yi ne saboda demokradiya ta halasta kai kai musulmi ne tukunna kafin ka zama dan demokradiya ai demokradiya ba ta haramta shan giya ba amma zaka sha ne kace saboda demokradiya ba ta haramta ba ka sha bana jin musulmi zai yi haka to haka wannan ma abin da ya kamata ka dauka kenan ko da demokradiya ta halasta to musulunci bai halasta ba wallahu a'lam to a karkashin waɗannan hadisai da waɗannan maganganu da aka in ka bulle tafan ahlus sunna musamman tafan aqida irin wanda muka yi kwatanci da su a kwanakin baya da tafan hadisai musamman shuruhat shuruh da mutawwalat zaka ga duk waɗannan maganganu ga misalai wurin wuraren da zaka samu bayani akan haka al-imamu lalaka'i a cikin littafin shi sharh usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa yayi wannan magana kamar yadda yake cewa wala nara al-khuruj 'ala al-a'immati wala al-qital fi al-fitna mu ba maganan halaccin fito na fito da shugabanni da kuma shiga cikin duk wani yaki na fitina ma'ana duk yakin da musulmai ne suke fada da musulmai sunan shi fitina sabon wannan fitinar ta baka ce ko ta raddi ko ta tawaye har ya kai ga fada da makami tsakanin yan masallaci daya ko yan kungiya daya ko yan kasuwa daya ko al'umma daya akan wani abu na siyasa ko addini ko tattalin arziki din rigimar da musulmai za su yi da yan uwansu ta kai ga batanci to karka shiga cikin ta ya saba wa addinin musulunci wa nasma'u wa nuti'u yace muna ji muna biyayya liman wallahu allahu azza wa jalla amrana da duk wanda Allah ya dauka mushi daura mushi al'amarin wala nanzaqu yadan min da'ati ba ma cire hannunmu daga da'a ga wani shugaba haka yake a cikin tafin allalakai haka nan a cikin al-ibanatul kubra ta ibnu babba abu abdullahi ibnu babba wanda ya rasu shekara ta 387 babban malamin nan yake cewa wala nakhruju bis-sayfi 'ala al-a'immati wa in zalam ba ma fito na fito da shugabanni da takobi ko da sun cuce mu haka nan abubakar al-khallal a cikin as-sunna yake cewa ra'aituhu yani ahmad ibn hanbal kenan yace yunkiru khuruja al-a'imma na taba ganin abad dan hanbali yana inkari da aka zo aka ci mishi ranka dade al'amari yayi tsanani wadannan shugabanni ko kuma algabar ta malam wadannan shugabanni suna cutar da mu tsada ta yi yawa a garin bagadaza kenan gashi sun hana ka wa'azi sun hana ka fadan gaskiya muna nema ka bada dama za mu fito mu yi fito na fito da su komai ko su ko mu ko su sai yace la addima addima'a yace a'a ina jan kunnan ku daga zubar da jini haka nan al-ajuri abubakar al-ajuri wanda rasuwarsa shekara ta 360 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kitabu shari'a yayi maganganu irin waɗannan haka al-barbahari al-imamu al-barbahari wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 328 shi ma yayi maganganu irin waɗannan haka al-imamu abu ja'far al-tahawi a cikin aqidatu tahawiyya wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 321 haka ibnu abi asim a cikin kitabus sunna haka abul qasim qiwamus sunna kenan littafin al hujja fi bayanil mahajja haka ibnu abi zamanin a cikin nashi littafin na ainihin aqida haka ibnu hajirin a cikin fathul bari haka imam an-nawawi a cikin sharh muslim ya hakaito ijma'i game da haka haka al kashmiri a cikin faidul bari sharhin sahih bukhari haka muhammad ibnu ali ash-shaukani a wurare daban-daban littafinsa a cikin nul autar da wasu wurare haka al-imam al-qurtubi a cikin al-mufhim lima ashkala min talkhis muslim duk yake shi a cikin maganarsa yana nuni zuwa ga wani abu da ke halasta idan shugaban ya zama dan tawaye aka rasa da ra'ayi da shi za a yi masa biyayya amma shi ma sai dai haka to ijma'i malamai game da haka haka ibnu abdul barri a cikin at-tauhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid haka ibnu taymiya a wurare daban-daban a cikin minhajus sunna a cikin mazmul fatawa zamu je ta magana shi insha Allah daga cikin minhajus sunna mai matukar fa'ida haka muhammad sadiq hasan khan a cikin ar-rawdatun nabiyya haka ash-shaykhul albani a wurare da dama cikin maganganun sa da littafansa haka muhammad ibnu abdul wahhab imamu da'wati salafiyya fi najd Allah ya gafarta musu haka ibnu baz haka al-usaymin haka dukkanin limaman musulunci akwai wani matashin malami wanda ya rasu rasuwa ta mishi gaggawa shine Dr. Abdulsalam ibnu Barjis al-Abdul Karim Allah ya gafarta mishi wani matashin malami ne da ya rasu ba da jimawa ba irin kamar kace irin Ibnu Abdul Hadi wanda da ya rayu da an sha mamaki to wannan malami yana da littafi mai suna karamin littafi ne mai suna Mu'amalatul Hukam ala Dawi al-Kitabi was Sunnah littafi ne juz'i haka kamar Bulughul Maram ko kace ma bai kai Bulughul Maram ba wannan littafi ya daga cikin daban da ya kamata a fito da su a dinga karantar da su a majalisun Ahlus Sunna karamin littafi ne mai albarka kwarai da gaske to bari ku je ta kalma da yake fada a farkon littafin yake cewa inna sam'a wa ta'ata li wulati amril muslimina aslun min usulil aqidatis salafiyya lallai saurarawa da biyayya ga shugabannin musulmai yace wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin aqida ta Ahlus Sunna qalla an yakhluwa kitabun fiha min taqriri kadan ne littafi game da aqidar salafiyya da zaka ga bai magana akan wannan aqida ba wa sharhi da yin sharhi akan ta wa bayanihi da bayani akan aqida wa ma zaka abinda yasa haka illa li baligi ahamiyati saboda muhimmancin wannan mas'ala wa azimi sha'ani da girma al'amarinta ili sam'u ta lahum yace domin biyayya da da'a ga shugabanni tantazim masalihuddin wad dunya in ana biyayya ga shugabanni za a samu kyakkyawan tsari a rayuwa da addini wal iftiyatu alaihim ta da kayyab baya ga shugabanni qaulan da magana aw fi'lan ko da aiki fasadun fid dini wad dunya barna ne addini da rayuwa zamu buga misalai jama'a daga waki na abin da faru da musulmai zaka tabbatar da haka mu kokari mu canza wannan tunanin ya mu ahlus sunna mu canza shi mu dawo kan hayyacin babu shakka yima shugabanni karan tsaye da fito na fito da ziga al'umma against them baya haifar da musulmai da mai ido sai dai ƙara dagwalgwala al'amarin da yake ciki to balantana kuma tsine musu da yi musu alkaba'i da la'antar su ko kuma ma kafirta su ko kuma daukan makami a yake su wannan shine abin da yake faruwa keke da keke da yan boko haram tun 2008 or there about ake wannan matsala har yanzu bata kare ba wannan alfana ta haifar da musulmi banda bala'i dubban mutanen da aka kashe wanda aka kore su daga garuruwan su da waɗanda aka yi musu fyaɗe da waɗanda aka kashe iyayensu ko mazajensu yanzu an haifi wasu har sun taso a cikin wannan bala'i da aka da kwakwalwarsu da tunaninsu da culture ɗinsu duka akan wannan zata gini an haifi ɗaruruwan ƴaƴa ta hanyar zinace-zinace da fyaɗe an kashe iyaye an kashe mazaje an ɓata dukiya an ɓata gari yanzu mutane da dama a ƙasar Borno cikin garin Maiduguri ko Baga ko Biyu ko makamantansu kasuwancinsu da rayuwarsu da addininsu da zamantakewarsu duka ta lalace sakamakon wannan abu duk me ya kawo shi shine fito na fito da shugabanni da an haƙura a kaddara shugabannin suna zalunci amma a haƙura a yadda ake a zauna lafiya kowa ya ci gaba da abin da yake ganin zai fushi shi da ba kai ga haka ba amma ka samu wasu matasa suka fito suka yi wannan abu shine kai ga musulmai ga haka ga wannan waki ne daga cikin misali da ya kamata mu fahimta watakila mu yanzu da muke nan Zaria ka kaddara inda anan Zaria aka yi da ta yi mu yanzu ba mu yi wannan karatun shagon da ka bude yanzu a kasuwa kana ba za ka bude shi ba makarantar ka ta Islamiya da yanzu an haramta ta haka makarantun boko din nan na makarantar gwamnati da private da ba sa yi yanzu kana da da yanzu anan Zaria ko Kaduna zaka yadda ka ce ya nemi admission a wasu Maiduguri ba za ka yadda ba ko zaka yadda kana da mata yanzu tana aiki a ta ce ta samu aiki ya tafi aiki a asibiti a University of Maiduguri Teaching Hospital dan ita nosti ba za ka yadda ba saboda meye ka san cewa garin babu zaman lafiya akwai tendency na barna da fitintunu iri daban-daban duk kuma waɗannan musulmai matasa da suka haifar da wannan rigima su suka jawo wannan abu dan haka a takeice idan ka kalli hadisan jima'a zaka ga abinda suke kira zuwa gare shi shine na farko tsoratawa game da tawaye mu shugabanni karfafa al'amarin yi musu addu'a da kiran da neman Allah ya sa su akan tafarki mai kyau kamar da barbani yake cewa idan kaga mutum yana muguwa addu'a ga shugaba kasan cewa dan bid'a ne shi kaga mugu yanzu tunanin mutane aka ji kana addu'a ta kirki ga shugaba sai a ce ya siye kai musamman a ce kai malami ne ko dan siyasa ne ko wani babba ne sai a ce ai an biya shi to tafarkin ahlus sunna ne yi musu addu'a Allah ya sa su zama mutanen kirki Allah ya sa su zama masu kirki da gaskiya sannan nema musu uzuri idan sun yi kuskure da kuma wajibcin yi musu da'a da biyayya da kuma wajibcin girmama su da hani zuwa ga yi musu tawaye akwai nasiha ga shugabanni ba a hana a musu nasiha ba amma tana da tsayin cikin sura 4 kamar yadda Bazimul yake fada yace sura ta farko shine kai ma shugaba nasiha a sirrance da kai da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wannan shine surar da musulunci da ita sura ta biyu nasiha ga shugaba gaban mutane amma shi ma shugaban yana wata ka hada shi kamar nasiha da mutane wanda shafi shi da mutane gabaki daya to yace irin wannan ma idan kana da dama da zaka yi mushi kai da shi to haramun ne kamar a cikin mutane amma in baka da dama da zaka mushi kai da shi to kana iya kai mushi a gaban shi cikin mutane idan ka mushi wannan to ka tsira to irin wannan ne wanda har annabi yake yaba wa mutumin da ya faɗi kalmar gaskiya a gaban shugaba azzalimi ka iya buɗe baki ka faɗa mushi gaskiya ido da ido ko kai da shi a boye ko kuma shi da wasu a sa'ar da ba za ka iya samun shi kai da shi ba sura ta uku shine a yi mushi nasiha a boye sai kuma ka fito ka ce mutane mun gaya mushi kaza ya ki ji wannan ma babu kyau sura ta hudu wanda tafi kowace yaduwa shine kawai ka zo ka kafa majalisi ko mambarinka kai ta faɗa laifukan shugabanni da sunan kana musu nasiha wannan shine abu mafi hadari a cikin abin da mutane suke domin wannan shine yake kore zukatan mutane daga kaunar shugabannin da girmama su daga nan sai su fara musu tawaye الشيخ الأثيمين رحمه الله على تفاشي من سنة الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات يكاو قائدوجي دشرق وقدا بير وانا ذاس إبادة داما أيوة شوقباتا واي يتي نفرقو سي أنغا أنت علمو علما يكينا أن السلطة ارتكبت كفرا سي أنزم أنا ده إلمي إلمي لا يكيني cewa wannan shugaban kafiri ne sannan kuma an yakuna martakabatu sulta kufran ya zama da gaske kafirci ne amma fisqu fala yajuzu alkhuruj alayhi amma fasikanci shan giya ko zina ko cin dukiya al'umma ko ƙarya ko luwadi ko menene in dai ba kafirci ne ba wahan ba bautar wani Allah ko shirka ba to za a yi musu tawaye sannan bawahan yace wato kufran mu'lanan sarihan غير مؤول كافرci karara bayyane wanda babu baya daukan wani tawili yace da kuma annabi yace indakum minallahi burhanu indakum fihi minallahi burhanu ay mabniyun ala hujjatin wa burhan ba akan san zuciya ko adawa na biyar na karshe yace kuma ya zama wanda zasu tawayen nan suna da karfin da suka san in sun fara tawayen zasu iya tumbuki shugaban ba su jana su ya jana shi ina abin da ya faru a Suriya wanda abin da ya faru a Libya ina abin da ya faru a kasashe da dama na musulmai ga su duk da haka a aikace an samu wasu mutane ko wasu malamai wanda su ba su da wannan ra'ayi kamar yadda misali an samu wasu malamai wanda ba su da ra'ayin cewa Allah yana sama to karka dinga kokarin ka ce bari ka lalubo maganganun su don ka kare san zuciyarka kamar yadda ba za ka dauko maganganun malamai da suka ƙaryata ko suka ta'awilin waɗannan hadisai na uluwin zatin Allah dan ka goyi bayan magana ka ba amma akwai malamai da suka fada ya da gaskiya adalcin magana an kana magana a ilmance ka fada ko ka ishara zuwa gare su abun mamaki akwai mutane guda biyu cikin sahabbai wanda aka same su dumudum a tarihi a cikin irin wannan abu daga cikin su akwai Abdurrahman ibn Udays wannan sahabi ya daga cikin sahabban da suke manabu baya ta hata shajara amma Imam Zahabi ya kawo labarin sa a cikin tarihul Islam haka Abu Nu'aymin al-Asfahani a cikin ma'rifatus sahaba haka a cikin littafin abin nan wannan tabaqatu ibnu sa'd cewa wannan mutumin yana daga cikin wanda suka taho daga kasar misra suka zo suka yi ma sayyidina usmana tawaye haka abdullahi dan mutsi shine shugaban tawayen mutanen madina a lokacin waqatul harra a shekara 61 bayan hijira wanda suka yi ma yazid tawaye to kaga ba za ka ce saboda sahabbai ne ba za a yi da magana da suka yi ba babu shakka kuskure suka yi Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu yarda al-imamu al-ghazzali yana daga cikin na gaba gaba cikin malamai wanda suke ganin cewa ya halasta ayi fito na fito ga shugaba yace amma da sharadin Allah yuhayyid al-qital fitnatan ukhra to kaga wannan ko sharadi mai wahala a ce kada wannan fito na fitan ya jawo ta sabon fitina wanda kuma kullun jawo yake haka al-qadi iyad Allah ya mushi rahama a cikin sharhin shi na sahih muslim ya kawo ijma'in malamai wanda mujahid ya hakaito sai mai da magana yace a akwai wanda suka yi da shi da al-qurtubi sun kawo wannan magana to sai suka dauki lazimin aikin wasu sahabbai da wasu tabi'ai a matsayin cewa to wannan aikin na sahabbai da tabi'ai yana nuni zuwa ga san halasta ne ba haka bane ba haka bane ina fata mun gane wannan jama'a akwai sahabbai su misali tun daga kansu Talha da su Zubairu da su Aisha da su Muawiya da su Abdullahi dan Zubair a wanda suke ganin cewa dan Zubair shine bai da gaskiya wannan rigima in an dauki a haka din da su Husaini dan Ali da na bayan su jama'an Ibn al-Ash'af duk waɗannan sun yi fitina tun da shugabanni to amma waɗannan a aikace da suka yi ba yana nufin aqidar su ne halasta haka ba sun ga wani abu ne da suka yi wani tawili ba za a dauki maganar su ko aikin su ai watsi da hadisi ba to sai su waɗancan malaman irin su Rashid Rida a cikin tafsirin shi tafsirul manar da irin su Al-Qurtubi a cikin Al-Mufhim da irin Iyad a cikin Ikmalul Muqlim sai suke nuna cewa haka na nuna halasci haka nan da cewa waɗannan malaman waɗannan mutane cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi akan halascin amma za mu ji Ibn Taymiyyah zai warware wannan magana to haka nan kuma abin nan wato Ibn al-Juwayni a cikin al-Ghiyathi shi ma ya fito karara ya faɗi wannan magana haka kuma Ibn Hazm a cikin al-Fusal fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal da cikin Muhalla kamar yadda ka san irin maganganun shi masu taushi yayin maganganu da yawa akan haka cewa lalle shugaba idan baya adalci dole ne a tsaye a ga cewa sai an kawar da shi. Wannan magana ce take ba daidai ba. Haka nan a kamar da muka ambata ta farko, Zaidiyya da Mu'tazila da Khawarija wanda su ne kan gaba akan wannan aqida, amma Ahlus Sunna ba aqida su bane. Haka nan akwai babban malamin tafsiri Ibnu Athiyya wanda ya rashika ta 541 shi ma cikin tafsirin sa ya tafi zuwa ga haka. To dan haka a takaice jama'a waɗannan suna daga cikin waɗanda su suke da ra'ayin ana iya yi. Haka Izuddin dan Abdussalam babban malami da yake cikin shi Sultanul Ulama shi ma fatawar shi kenan, amma duk waɗannan fatawoyin sun saba wa asalin fatawar da malaman farko suke akai. To mu kuma Ahlus Sunna muna cewa muna bin fatawar malaman farko ne, muna bin ra'ayin malaman farko wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da na bayansu da ke tutawa. Alal misali daga cikin waɗanda aka same su a aikace sun shiga cikin tawaye da shugabannin da suka yi zamani da su wanda suna da yawa ƙwarai da gaske. Wannan tawaye ya ta faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba. Akwai kamar da muka ambata waɗannan can cikin sahabbai Abdurrahman dan Udays da irin Abdullahi dan Mutai da kuma shi kanshi Muawiya abin da ya masa Sayyidina Ali ba akan gaskiya yake ba, Sayyidina Ali ya fi shi gaskiya akan wannan rikima. Haka abin da Aisha suka yi da ita da Talha da Zubairu, hasali Aisha tsawon rayuwarta ta yi nadama akan wannan abin, kamar da yake cikin tarjamata cikin Sirrul Alamin Nubala tana cewa Abdullahi dan Umar baka kyauta mun ba da baka mun nasiha ba, sai yana ce mata na gane wani mutum ya riga ya galabaice ki akan tunaninki, ma'ana Talha kenan dan Ubaydillah radiyallahu anil jami. Aisha ta yi nadama akan wannan abin da ta yi na aljamal. Sannan haka muka ɗauki ƙadiyar waɗanda suke ganin cewa Abdullahi ɗan Zubair ba shi ke da sulta ba tsakanin rigimarsa da Banu Umayya su ainihin wato Abdul Malik ɗan Marwan. Idan aka ɗauki haka, sorry su Marwan ɗan Hakam, aka ɗauki haka to kaga shi ma tawaye ne kenan. In aka ɗauki ɗayan shafin to waɗansu su ma yan tawaye. Haka abinda Husaini ɗan Ali ya yi, Allah ya gafarta mishi, Allah ya ƙara masa yarda da shi da babansa da sauran sahabbai, shi ma ba abu ne, ba shi ne abin da ya kamata ba, ba shi ba ne. Domin wannan abin ya gadawa da musulmai fitina har yau, ita ce kuma fitinar da ake so a guje mawa. Haka muka ɗauki kissa ko rigimar Hujr ɗan Adi radiyallahu anhu wanda a shekara ta 51 Muawiya ya kashe shi da shi da wasu abokan shi su wajen 13, ita ma rigima ce mai zaman kanta. Haka Abdullahi bin Muharib wanda ya yi nufin ya yi tawaye ma Muawiya a shekara ta 41 ko da 2. Haka akwai Al'ala ibn Mughif Al-Yahsubi a shekara ta 146 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi tawaye ma Abdurrahman a ƙasar Andalus kenan, aka kashe shi. Haka Rafi ibn Layth wanda shi ma ya yi tawaye. Haka su Muhammad ibn Ibrahim ibn Isma'il a shekara ta 199 wanda ya tawaye ga Ma'mun shi ma aka kashe shi. Haka Muhammad ibn Ajlan al-Qurash wanda malamin hadisi ne, yana da hadisi mu'allaqan a cikin Sahihul Bukhari, al-Imam Muslim da al-Arba'a sarwatu hadisan shi ma ya shiga cikin wannan rigima. Haka Muqtar ibn Auf ibn Sulaiman Abu Hamza as-Sulami wanda shine shugaban Ibadiyya a shekara ta 130 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tawaye ga halifan Banu Umayya Muhammad ibn Marwan. Haka nan kuma Husaini ibn Ali ibn Hasan ibn Hasan jikan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, jikan Hasan ne dan Ali wanda suka yi tawaye ma Abu Ja'far Mansur. To dan haka jama'a abin da nake cewa a takaice shine ɗan uwa su koma su karanta wancan littafi na ainihin wato Dr. Abdul Karim Barjis Al-Abdul Karim, Abdusalam Barjis Al-Abdul Karim da wancan na Fauzan danganin maganganun da suke ciki. To bari in karanta mana wannan magana daga Ibn Taymiyyah domin idan ta kai daga-daga-daga ma dole sai irin Ibn Taymiyyah saboda sarƙaƙiyar da ke cikin magana. Bari ka ji malami Muhannaki wanda yake gogagge a aqida Ahlus Sunna me yake faɗa a taƙaice. Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin Minhajus Sunna yake cewa ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويعلمون أن الله تعالى ba'atha Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bi salahil ibadi fil ma'ashi wal ma'adi. Yace ahlus sunna suna iya yin su, su ga cewa sun yi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar da Allah yace ku yi wa Allah biyayya iya iyawo. Annabi yace idan na umarce ku abu ku yi abin da za ku iya, in na hana ku ku bari gaba daya. Kuma suna neman abu mai nagarta a rayuwa da makomansu. Wa annahu sallallahu alaihi wasallama amara bis salahi wa naha anil fasadi. Kuma ahlus sunna suna bin ka'idar umarni da annabi yayi na gyara da hani na barna. Fa idza kana al fi'lu fihi salahu wa fasadu, to duk abin da ya zama akwai gyara a cikin shi, akwai barna, kamar shi irin wannan din, rajjahur rajiha minhuma, sai a karkata zuwa ga abin da yafi karkata, yafi alfanu. Fa in kana salahuhu akthara min fasadihi, in aka ga gyaran da ke cikin shi yafi barnar da ke cikin shi, rajjahu fi'lahu, sai a ce to aikata. Wa in kana fasaduhu akthara min salahi, in ya zama kuma barna ta fi yawa, rajjahu tarkahu, sai su ce a bar shi. Fa inna Allah ta'ala ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi tahsinil masalihi wa takmilil wa takmilaha, Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan ya samar da maslaha kuma ya kawar da barna wa taqilil mafasidi, dan ya kawar da barna wa taqliliha, ko ya rage su. Fa idza tawalla khalifatun min khulafa'i min al-khulafa'i ka yazida wa abdul malik wal mansur wa ghayruhu wa ghayrihim, fa imma an yuqala, haka samu halifa wanda yake azzalimi macuci sai ya kwatanta da waɗannan irin su Yazidu, irin su Abdul Malik, irin su Mansur. Yace to ko dai a ce yajibu man'uhu min al-wilayati wa qitalu, jama'a mu tashi mu hana shi shugabanci mu yake shi, hatta yi wallahi ghairu, sai mun sa wanda ba shi ba, kama yaf'aluhu man yara saifa, kamar yadda waɗanda suke ganin daukan takobi haka suke. Fa hadha ra'yun fasidun, wannan ra'ayi ne mara kyau. Fa inna mafsadata hadha, barnar da ke cikin wannan a azamu min maslahati, ya fi gyaran da ke ciki. Wa qalla man kharaja ala imamin zi sultani illa kana ma tawallada ala fi'lihi min ash-sharri a azamu min ma tawallada min al-khayr, yace kadan ne ake samu mutumin da zai yi tawaye ga wani shugaba sai ya zama abin da zai haifar na barna sai ya fi yawa fiye da abin da ya haifar na al-khayr. Kallazina kharaju ala yazida bil madina, yace dauki misalin wanda suka yi tawaye ga Yazid a Madina, mutanen Madina Ansaru wanda Annabi ya ja kunnansu, sai suka manta suka samu kuskure suka yi wa Yazid tawaye. Yazid ya halasta wa sojojin shi wannan gari, suka yi barna a cikin Madina, babu irin barnar da basu ba, suka kashe suka yanka suka ci mutunci. Wa kabul al-ash'as, hakanan Abdurrahman ibn al-ash'as alladhi kharaja ala Abdul Malik bil Iraq, wanda yayi tawaye ma Abdul Malik a ƙasar Iraq, soja ne daga cikin sojojin Hajjaju, an tura shi yaƙi kawai yayi shawara a can, yace ba za mu yi ba, shine aka samu mutanen kirki sama da 150 suka bi shi, malaman hadisi, malaman Qur'ani, alarammomi, malaman nahwu, malaman fiqh, shi Ibnu Abi Layla, su wane ne, su Sa'id dan Jubair, da yawa suka rudu suka bi shi a wannan tafarki, suka shiga cikin kunci da wahala, aka kashe wasu, aka kori wasu, aka yanka wasu, aka yi wasu tabo a wuyansu. Haza Abdu Hajjaj, aka wulakanta su. Me ya kai su zuwa ga wannan? Shine irin wannan abu. Haka aka samu wasu malamai a ƙasar Andalus, su Yahya ibn Yahya, su ma suka shiga irin wannan tunanin, suka haɗa ƙungiya suka je suna mitin. Aka samu wasu suka zagaya suka gaya wa shugaban cewa ana mitin, za a cire ka. Yasa aka kewaye anguwar, yace ma sojojin shi, na halasta muku wannan anguwar kwana 7, duk abin da kuka rama ku yi. Aka daga kama mutane ana kulle su a buhu da ransu ana wurgawa cikin teku, aka rusa gidajensu, aka mai da wurin fili, aka kame ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi musulmai fa jama'a. An kashe malamai a wannan lokacin, manyan malamai, saboda mutum 70. Mummunan tarihi ne, ba yi da daɗi. Duk me ya kai wannan shine halastawa kansu cewa bari su fito na fito da shugabanni, shi sa ake haramta abin, saboda zai haifar da barna fiye da gyaran da ake tunani. To musulunci kuma bai so a ƙara haifar da barna akan barna da ake ciki. Yace haka nan kuma, wa kabilul muhallab alladhi kharaja ala al-ibnihi bi Khurasan, haka nan ibnul muhallab da yafi ainihin wato yi tawaye a wa kabi muslim sahibu da'awati alladhi kharaja alaihim bi Khurasan, haka abu muslim al-Khurasani sahibu da'awati al-Abbasiyya, wanda yayi khuruji ga Banu Umayya a ƙasar Khurasan, sai da ya ga bayan daular Bani Umayya, shine shugaban tawayen al-Musawwida da suka wa Banu Umayya. Bayan ya gama tawayen, shi ma aka kashe shi. Wa kallazina kharaju ala al-Mansur bil Madina, haka nan jikokin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad da Ibrahim, wanda ake ce musu Ibn al-Hasan, suka yi tawaye Abu Ja'far Mansur. Abu Ja'far yasa aka je aka kamo su tun daga Makka ko Madina, a kafa aka jawo su ana jin su da raƙuma har Iraki. Aka je aka musu gidajen yari yadda kaga obin na biredi, babu windo babu kofa. Sai dai bayan shekaru kai aka dinga bude obin sun ana ganin kawai kwarangwal din jikukunan su ba sai shi suka mutu ba saboda zalunci. Kaga duk wannan bai da wani amfani. Haka nan wabil basara, haka nan a garin basara aka sake yin irin wannan. Wa amsalu haula'i, da ire-iren waɗannan. Wa ghayatu haula'i, manufar din me yin tawaye, an yuglib, an yuglab au yaglib, za su ce ne ko mu ko su, ko a kashe mu ko mu kashe. Thumma yazulu mulku, sannan ko da sun samu mulkin ba da jimawa ba sai mulkin nasu sai ya lalace. Fala yakunu lahum aqibatu, sai zama ba su da ƙarshe. Fa inna Abdullahi ibn Ali wa Aba Muslim huma alladhani qatala khalqan kathiran wa kilahuma qatalahu Abu Ja'far Mansur. Da Abdullahi dan Ali wanda kawun Abu Ja'far din ne, da Abu Muslim al-Khurasani, da Qahtaba, da Abu Salamah al-Khallal, waɗannan guda hudu sune komandojin su Mansur a wannan yaki. Bayan da suka gama yakin sai suka ce basu gamsu da abin da aka musu ba, su ma ya kamata a basu manyan makamai. Suka fito na fito da wanda suka rada dinka da tunanin cewa ai muka kawo shi. Sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya ga bayan su, bayan sun yi kisa ba ji ba gani. Abu Muslim al-Khurasani da ya shiga abin nan Baghdad, kamar yadda Ibn Kathirin ya ruwaito, har kabari sai da ya dinga tunewa yana abin nan. Sai da aka tone kabarin Hisham ibn Abdul Malik, suka same shi jikin shi bai lalace ba. Suka dinga dukan gawar suna taka ta, suka kona ta, suka sa abin nan itatuwa suka kona, suka dinga tattaka tokar suna rawan soja akai. Sai da suka watsa komai nashi kaburburan Banu Umayya, aka suka dinga bi suna tonewa saboda zalunci. To bayan sun gama wannan su ma aka bi su ɗaya bayan ɗaya, duk aka kashe su. Aka fara kashe Qahtaba, aka zo aka kashe Abu Salamah al-Khallal, aka zo shi Abu Muslim al-Khurasani, aka sa shi ya kashe abokin aikin shi shine wannan Abdullahi ibn Adi. Ya je ya same shi a Misra ya kashe shi, da ya dawo shi ma aka zo da shi har cikin fada Abu Ja'far Mansur, aka kashe shi, aka nada gawar shi a cikin dadduma, aka je aka wurga a cikin kafet da ake shimfirawa. To duk irin wannan abin da yake faruwa da su kenan. To haka nan kuma wa amma ahlul harra wa ibn ashaz wa ibn muhallab wa ghairihim fa huzimu, kaga da ahlul harra da ibn ashaz da ibn muhallab su duk an ci nasara akan su. Wa hazama ashabuhum, mutanen su suka karye. Fala aqamu dinan, basu tsaida addini ba. Wala abqau dunya, ko basu bar duniya ta ci gaba da gudana yadda take ba. Irin dai nasu Muhammadu bin Yusuf dinnan. Wallahu ta'ala la ya'muru bi amrin la yahsulu bihi salahu dini wala salahu dunya. Allah baya umarni da abin da zai zama ba zai kawo gyara a duniya ba, ba zai kawo gyara ga addini ba. Wa in kana fa'ilu zalika min awliya illahi muttaqina, ko da mai yin hakan fa waliyi ne. Wa min ahli sunna, ko da ahli sunna ne. Falaysu afdala min aliyin wa aisha wa talha wa zubair, duk wanda zai wani tawaye bai kai falalan aisha da talha da zubair da aliyu ba. Wa ma hadha lam yuhmadu ma fa'aluhu min alkitab, dadda haka suma ba a yaba musu akan abin da suka yi na yaki. Wa hum a'zamu qadaran inda Allah, sun fi girma a gurin Allah fiye da wadancan. Wa ahsanu niyyatan, sun fi kyakkyawan niyya min ghairi fiye da wasu. Wa kadhalika ahlul harra, haka nan mutanen harra. Kana fihim min ahlil ilmi waddini khalqun, akwai mutane masu kirki da ilimi da addini a cikin su. Wa kadhalika ashabul ash'as, kana fihim khalqun min ahlil ilmi waddini wallahu yaghfiru lahum kulluhum, yace Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya. Wa qad qila li sha'bi, al-imam sha'bi yana daga cikin wanda suka shiga cikin wannan fitina ta ibn ash'as. Sai aka tambaye shi aka ce aina kunta ya amiru, menene matsayinka game da wannan fitina? Qala kuntu haythu yaqulu ash-sha'ir, yace ni kamar yadda mawaki yake cewa ne, awadh-dhi'ibu fasta'anastu bidh-dhi'ibi ithawa wa sawwata insanu fakittu atiyu, yace ni ina daga cikin wanda ake cewa ne kerkeci yayi kuka sai muka biye mishi, mutum yayi magana muka kibiye mishi, ma'ana mun bi mahaukata ne da wawaye. Yace wato fitnatun, yace fitnatun lam nakum fiha barara atkiya, wace wata fitina ce wadda mun yi ta ba bisa biyayya Allah ba, ba mu ji tsoron Allah a cikin ta ba. Wala fajaratan aqya, wace mu kuma ba tsantsan iska wanda suke da karfin da za su iskance ba. Yace da haka Allah ya jarabce mu. wannan magana ce ta malami daga cikin malame wanda ya samu kansa a cikin wannan matsala wasu suka gudu wasu suka yi abin nan da sauransu to gashi lokaci ya kure bari mu saurara anan sai mu sa kasar nabi insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum